Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum mahabbul lalle ni ne naku Ibrahim Kalmusi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar
jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdo An baida tsohon likitan wasan nan motsa jiki na Amurka Larry Nassar gidan yarin gwamnatin tarayya dake Texas jihar Arizona bayan samun su da laifin lalata ƴan mata da suka je wurin sa jinya bisa ga cewar hukumomi a jiya Asabar Hukumar kula da gidajen yari ta gwamnatin tarayya ta ce an kai Nassar dan shekara 54 gidan yarin gwamnatin tarayyan dake Texas inda ake tsare da fursunoni 1,390 An buga a shafin sadarwar internet na hukumar cewa za a sake shi ne a ranar 23 ga watan Maris shekara ta 2069. Bayan shafa makonni ana sauraron bahasi daga kimanin mata 200 da likitan ya lalata cikin shekaru da dama. Aka yanke masa hukuncin daurin shekaru 40 zuwa 45 a gidan yari. Tun ma farko an yanke mashi wani hukuncin daurin shekaru 40 zuwa 175 a Michigan. Aka kuma yanke masa wani hukuncin daurin shekaru 60 domin samun sa da laifin daukar hoton tsiraicin kananan yara. Masu shigar da kara sun ce kimanin mata 265 ne likitan ya lalata da suka hada da ƴan wasan Olympic da suka ci zinari, Makela Moroni da kuma Ali Reisman. Gwamnatin kasar Kamaru ta ce yankin kan iyakarta da Najeriya da Chadi da kuma Galibin yankin tafkin Chadi na fuskantar matsalar karancin abinci sabili da kwararowa hamada da kuma tashin hankalin kungiyar Boko Haram da ya hana manoma gudanar da ayyukansu. Hukumomi sun ce kwararowar hamada ya shafi kashi 40 cikin 100 na kan iyakar da kasar Najeriya da kuma Chadi kuma zai iya haifar da yunwa da za ta shafi kashi 30 cikin 100 na mutane miliyan 3 da ke zaune a yankin na arewacin kasar. Da ya hada da ƴan gudun hijira daga Najeriya 80,000 da kuma ƴan gudun hijira na cikin gida 100,000. Kasar da ke tsakiyar Afirka ta ce lamarin zai iya ƙara kamari sabili da tashin hankalin kungiyar Boko Haram da ya hana manoma aiki a gonakinsu abinda kuma ya sa abinci da ake nomawa ya rago matuƙa. Lamarin ya kuma yi muni a kasashen da ke yankin tafkin Chadi waɗanda ke dogara ga kasar Kamaru domin samun abinci yayin da ake fama da waɗannan hare-haren mayaka. Ranar 25 ga wannan wata na Fabrairu, waɗansu ƴan majalisa 7 za su kada kuri'a a zaben majalisar dattijan ƙasar Cambodia, wata takara da galibin al'ummar ƙasar basu ma san da ita ba ko kuma basu damu da ita ba. Jami'ar Cambodia National Rescue ita ce ta lashe galibin kujerun da aka yi zabe wanda aka gudanar a watan Yuni, amma yanzu babu wannan babbar jami'ar hamayya ta ƙasar. Kasancewa kotun kolin kasar Cambodia ta soke ta a watan Nuwamba kuma an kawar da shakkun wakilan za su zabi jam'iyya mai mulki ne Cambodia People's Party. An kafa majalisar dattijan Cambodia ne ranar 25 ga watan Maris shekara ta 1999 domin kawo ƙarshen rikicin siyasa da biyo bayan zaben kasar da aka gudanar shekarar da ta gabata. Jam'iyyar CPP ta so ta saka wa Yerima Norodom Ranariddh shugaban jam'iyyar Funcinpec domin hada karfi da jam'iyya mai mulki da yayi suka zabe shi a matsayin shugaban majalisar dokokin kasar. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An cimma wani burin diplomasiya ga gasar wasan Olympic ta hunturu da ke kankama a kasar Korea ta Kudu jiya Asabar lokacin da aka gayyaci shugaban kasar Moon Jae-in ya gana da takwaransa na kasar Korea ta Arewa Kim Jong-un a Pyongyang. Kanwar shugaban Korea ta Arewan Kim Yong-jong ita ce ta karanta wasiƙar da ya rubuta a wajen walimar cin abincin da aka shirya wakilan gasar Olympic na Korea ta Arewa da shugaban Koriya ta Kudun a gidan gwamnatin Koriya ta Kudu da ake kira Blue House. A cikin wasikar, Kim Jong-un ya bayyana cewa a shirye yake ya inganta dangantaka tsakanin Koriyawar. Bisa ga cewar kakakin fada shugaban kasa, kanwar Kim Jong-un ta kuma kara gayyatar shugaba Moon Jae-in da bakinta, inda ta kira gare shi ya gana da shugaban Koriya ta Arewa a Pyongyang da zarar ya samu lokaci. Wannan gayyata ta bude damar yuwar ganawa ta farko cikin shekaru goma tsakanin shugabannin kasashen Koriya ta Arewa da kuma ta Kudu. Shugaban Koriya ta Arewan da ke cikin kuruciya bai gana da wani shugaban manyan kasashen duniya ba tunda ya hau karagar mulki a watan Disamba shekara ta 2011.
Nagari na kowa. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. Gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Masari ya sake jaddada muhimmancin ilimi. Yana mai cewa ilimi ba kamar sauran ababen rayuwa bane da ake gado ko a tsinta ko a yi gamon katar, shi ilimi ya zarce haka. Gwamna Masari, wadda ya bayyana haka a bikin rantsar da sabon kwamishinan ilimi na jihar Dr. Badama Silawal Charanci, ya ce zuba jari a fannin ilimi ba aiki ne da za a ga sakamakonsa nan take ba, yana daukar lokaci. Duk da haka gwamnan ya ce akwai alamun jajircewar da gwamnatinsa ta yi kan harkokin ilimi, ya sa kulliya ta fara biyan kuɗin sabulu. Saboda haka ya ce ko kusa gwamnatin nasa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ci gaba da mai da hankali da ganin ƙarfi da ƙarfe sun haɗu wajen ciyar da harkokin ilimi a jihar Katsina gaba, domin sauran Najeriya da ma duniya ba za su tsaya suna dakon jihar ta Katsina ba.
Gwamna Aminu Bello Masari ya ce ilimi abu ne wanda ya zama tilas gwamnati ta mai da hankali a kan shi, gane yadda al'amura a bangaren suke samun matsala. Ya ce duk da haka gwamnatinsa ta samu nasara wajen samun sakamakon jarabawar yara wanda suka kammala makarantun sakandare.
Abinda nake so a fahimta, wato zuba jari a ilimi ba abin da za ka ga amfani shi bane cikin shekara biyu shekara uku, amma abin da muka fara ganin amfani shi ne yawan yaranmu da ke cin jarabawa ta gaba da ta gama sakandare. Lokacin da muka zo a makarantun gwamnati, abinda ake cewa biyu 2.3 kamar 2.3 na wanda gabata suke ci, amma a bana abinda aka samu 43 wajen 6.7 ne wanda suka ci daga kuma makarantun gwamnati, ba wai makarantun private school ba ko kuma ɗan Katsina mazauna Lagos ko mazauna Abuja. Ka gane ko? To wannan ya gwada mana cewa abubuwan da muke rinda ma mu abinda muka ce za mu mai da hankali akan shi, abinda muke cewa foundation education, wato education na farko, wato shine primary da secondary. Su ne ainihin in aka same su da kyau, to anytime duk wani lokacin da yaro ya je zai karatu zai iya wucewa yayi, amma once ba wannan foundation din to matsala ta samu.
Mai girma gwamna, tunda gwamnatin ka ta zo tana ware kasafi mai tsoka a bangaren ilimi, amma kamar rashin bibiyar malamai wajen aikin su domin duba yadda suke tafiyar da aikin yana nema ya kawo koma baya a wannan bangare na ilimi. Shin ko wani irin kokari gwamnatin ka take na wajen zagayawa da duba yadda malamai suke fidda ayyukansu?
To ai abinda yake ban mamaki, mafi yawan mutanen da suke wannan maganganu suna da gudunmuwa da za su ba suka ki bayawa. Kowa na da haƙƙi akan batun maganan farfado da darajar ilimi a nan jihar Katsina. Kuma kamar yadda kace, yanzu misali mun yi kamar wata guda da wuce mun tara daraktocin ilimi su 294, akwai office guda da yake akwai directors 16, trained teachers ne, me zai hana su koma classes tunda su koyarwa? Yanzu muna jiran su kawo mana gudunmuwa da za su bada, kowa akalla sati sai ya je aiki. Ko muna da program din cewa a local government duk retired teachers maimakon su zanna bakin titi tunda ana biyan su haƙƙin su ko dan su wasu kokolosu, me zai sa kowa ba zai je ba da awa guda a makaranta ba? So batun magana wai inspectorate quality menene, kowa ya zanna abinda zai iya yi ma yaki, abinda zai iya yi yaki. Wanda kila ma ke magana shi ya retire ne as inspector ya koma garin su, bai taɓa saka makaranta ba tun da ya yi. Amma da za a yi wata guda ba bashi fenshon ba, za ka yi shi a rediyo ko rubuce-rubuce.
Gwamna Aminu Bello Masari ya ce ba a tsinta ilimi dole sai an koma makaranta.
Kusan ba a tsinta ilimi kuma ba a tuntuɓe da shi, sai an je makaranta sai an zanna gaban malam. sai an koya kudi ko nan ba zai kaje cin kashe lottery ba amma ba san sai ilimi dole sai an koma makaranta kuma ba a shiga aljanna sai da ilimi haka kuma duniyar ma ba ta samu ba ilimi kudin zamani ma nawa su ilimi ne wajibi ne wanda dukke da da ko makwabta ko gari ko unguwa yake son ta zama wani abu to abinda zai iya yi ya sa shi a cikin aikin ilimi kuma zai ga ko bayan shi za ta ga amfanin abu domin dai ba ka dai za a yi ka wuce saninka kuma duniyar nan ba ma wai duniya ta duniya ba a ta Najeriya ma ba jiran kasuna za ta yi ba saboda haka dole ne mu tashi tsaye mu tabbatar da cewa ko ba komai mun ba ƴaƴanmu ilimi ba haushe mai al'ada ya saida gona wa dan shi aure amma ba zai iya saida gona ya biya makaranta ba shi ko da makaranta sai ya sai maka gona so dubu in yi aure zai kawo mai cin gona abinci a gona kuma ba gona so matsala dusa matsala ko da haka dole ne mu canza yadda muke tafiyar da al'amuran mu maida hankali kan ba wurin ƴaƴanmu ilimi
ya ce dole ne gwamnatin shi ta saka sarakuna cikin harkokin ilimi musamman ilimin makarantun primary
an kawo shawarwari da yawa kuma za mu ga hanyar da sarakunanmu na gargajiya tun daga masu unguwanni mu gaya za mu sawo su cikin al'amarin musamman primary education secondary school education domin wannan shine wato foundation din
ya ce za su ba sabon commissioner ilimi Dr. Batun Rasilon Taranci goyen baya kuma duk abinda yayi mai kyau za a hadu a ce tare akai amma aka san haka shi kadai yayi
Dr. Damasi ka himma in ce ga inda za ka mutane har sun kai ka domin daga nan cewa an baka commissioner mutane har sun wada cewa commissioner bai duki ka himma a kai ka to kaga wannan ya gode cewa mutane ba suna da sa ran wa'ansu abubuwa na ci gaba a harkar ilimi daga gare ka kamar yadda ka sani za mu ba ka cikakken goyon baya saboda ita wannan gwamnati ba abinda ta sa gabanta wanda ya wuce wato magana ta ilimi duk sauran abubuwan in kai wa'annan duk sauran abubuwan za su shigo a ciki ina fara kuma sanar da kai cewa har ga Allah ni na sauke nauyina saboda da baka san abin ba na kai ka to da sai in shiga cikin fannin saboda abin da ka sani ne aka sa ka to duk abin da kai mai kyau muna ci wanda kai aka san haka naka
ne taban commissioner ilimin Dr. Badamasi Laura Taranci ya buƙaci goyon baya ga malamai da ma daukacin al'umma domin haƙa ta cimma ruwa
wallahi aiki da kai aiki gaban mu da yawan malaman nan ba da gaske suke ba to in kun da mu da gaske muke mu ne za mu sa su yi aiki we have to make them work the only reason to make them work is to work is to get results here but we promise to work harder and to make these teachers work else we do that so aikin an fara fari kenan kuma ko ma dai ni za a ce idan an ga kana yin da gaske wallahi ka fita kamar motar ka tsala ce kai duk inda za kai ka tura je ka sa hukin idan ta kasa motsawa ba kai kokarin ka ba sai ka wuce amma kawai sai ka batta ka kasa dan turawa sai ka ce kai aiki duk tura da rani mu tura mu kai inda in muka kasa mu batta Allah ya san mun yi mutane sun san sun yi mai girma gwamnati shi ma san mun yi har ga Allah ba mu da laifi
Ibrahim Danjuma Malumfashi shine daraktan shiye ilimi na makatar ilimi a yankin Puntuwa yayi bayani kamar haka
farko ya amfani da kalma guda biyu inda mutum na jin tsoron Allah to dole ya akan su ya ce taimako yake son a ga kowa ya tsara aikin shi tsakanin shi da Allah bai zo ba dan ya cutar da wani bai zo ba dan kuma a zo a yi mai tsaye gumi ya ce masu tsaye gumi kasu zo office din shi kuma ya ce dukkan wanda ba aiki ya zo yi ba to yana roƙon shi arziki ya canza ya kama aikin saboda gwamnatin nan cewa tai tana son a ciyar da ilimi gaba
shi da wannan sabon commission ilimi Dr. Badamasi Lawal Charanci ya samu wannan gurbi ne sakamakon cire Professor Halimatu Sa'adiya Idris da shi gwamna Aminu Bello Masariye a ƴan kwanakin nan zaradin sanin Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya
kamar yadda muka faɗa cikin wannan shirya baba nan babu zancen yayi yawa nana ta muhimmancin ilimin diyama ce masana suka ce masu fakewa da zancen addini ko al'ada ko kuma tsoron wai fitsaranci sun ce abin da ke faruwa da ƴaƴa mata a wurin tallace-tallace da wasu abubuwa da miyagu ke yi da su anan hadari yake fi da abin da ke faruwa a ɗakunan karatu ko makarantun zamani Muqaddashin mataimakin shugaban jami'ar kimiyya da fasaha ta gwamnatin tarayyar Najeriya da ke ƙyola da ake kira Modibo Adamu University of Technology Professor Shehu Iya ya yi ƙarin bayani kan dalilai da suke jawo koma bayan ilmin ya mata musamman a arewacin Najeriya kamar yadda ya ga wakilin sashin Hausa Lawal Sani Kona
lallai akwai babban gibi da kuma matsala kamar yadda dukkan mutane suka sani game da wannan al'amari na ilmin mata a yankin arewa na wannan kasa Najeriya to abun baya kasa nasaba da abubuwa kaman haka ɗaya daga ciki akwai gurguwar fahimta ta addini game da ilimin mata shi wannan mutane sun dauka cewa a rayuwa mace bai kamata ta yi ilimi irin na zamani ba addini ba yadda ba to amma akwai fatawowi da yawa da malamai suka nuna cewa wannan ba illa bane muddin aka bi ka'ida na addini a game da wannan aiki za su samu ilimi su yi aiki kuma su taimaki yan uwansu mata da kuma jama'a gaba daya na kasa to wannan yana da fa'ida kwarai da gaske wannan bai tsaya akan wai addini ko na musulunci ko na kristanci da sauransu ba a'a ya game duka to hatta al'ada mutanen al'ada suna gani bai kyautu a ce mace ne take ilimi ba don ta zama jagora zai zama musu kaman matsala an samu kaman na kasa ya za a yi a ce mace ce take jagoranci to wannan kuma bai kamata ya zama haka ba to ɗaya daga ciki kenan na biyu akwai al'amari kaman na al'ada to shi ma wannan yana kawo babban matsala game da ilimin mata sa'annan na uku daga ciki ana gani mace ita a al'amarin na dan adam ita ai ba wai kammalalliyar mutum bace wato ita tana matsayi ne rabin dan adam so abinda duk mutum zai bai kamata a ce mace ta yi wani abu ba kama da wannan to irin waɗannan abubuwa suna ɗaya daga ciki ko suna cikin abubuwan da yake kawo matsala na harkan ilimi a arewacin ƙasar nan harkan mata
akwai karancin ƴaƴa mata a karatu irin ta fannin fasaha da kimiyya me kake ga yake dalilin haka
kwarai da gaske ita kimiyya abu ne da yake matukan neman tunani da tafakkuri akan abubuwa da yawa da kuma fasaha ita kanta kaman kimiyya in muka duba zaka ga cewa mutum lallai dole ne ya dukufa ya gane me ake yi don abun ba wai na al'ada bane a'a abu ne da yake ya game duniya ita kimiyya tana game duniya bai ya transcending abin da ake cewa culture ko kuma
al'ada
da
umma guda daya
ko jinsi daya ko kuma wani al'amari na keɓantacce ita yana game gaba ɗaya ne to lalle yana neman kwazo da kuma tsayawa a kai da kuma wokaci don yin sa to wannan yana kawo damuwa a game da ilimin ƴan mata game da kimiyya
domin haka ne ma wani malamin addinin Islama a Kaduna Malam Umar Hashimu ya kira ga gwamnatoci a dukkan matakai su ƙara kasafin kuɗi da suke warewa domin harkokin ilimi abin da yake shine gadon baya ga duk wani irin ci gaba da ƙasa ko al'umma ke bukata Malam Hashimu yayi wannan kiran ne a hira da yake wakilin sashin Hausa Iliya Kure
duk lokacin da aka ce hukuma ta maida hankali ga abin da ya shafi ilimi to za ta samu dadin gudanar da mulkin ta daga lokacin da hukuma ta yi ƙasa ga al'amarin ilimi to zaka ga jama'a gabaki daya sun dawo kamar waɗanda suke dabbobi ɗabi'unsu domin ilimi shine haske kuma babu wani abin da za a baka a duniya wanda ya wuce ilimi saboda muhimmancin ilimi Allah ya rantsuwa da alƙalami da abin da alƙalami yake rubutawa don haka duniyar mu a yau abin da ya tattaro gare ta tun daga farkonta har zuwa lokacin ƙarshenta shine ilimi. Shi yasa ma aka ce karshen ta za a dauke ilimi kuma za a dauke aikin da ake yi na ilimi. Akwai kasashe daga cikin kasar Afirka, akwai wata yar kasa karama Mauritius. Mauritius wata kasa ce yar karama wadda an kiyasta cewa malamanta waɗanda suke karantawa duka kowane malami an kiyasta yana karantar da dalibi 20 ne, wanda hiki abinda mu bamu samu Najeriya ba. A aji daya zaka ga daliban da sun kai 200 da wahala a samu ƙwararren malamin da zai karantar da su. Wannan kalubale ne ga ƴan Najeriya su miƙe tsaye su nemi ilimi, musamman iyaye mata waɗanda su ne ke kula da yanayin gida, kuma nauyin gida ya hau kansu. Idan suna da ilimi za su tattaro ƴaƴansu. Akwai bambanci da matar da ke da ilimi da matar da bata da ilimi. Haskensu da lafazinsu da maganarsu ba za su taba zama daidai ba. Don haka abinda nake kira a gwamnatance, gwamnati ta tsaya ta lura ta bada ilimi. Mafi yawa kasashen da suka ci gaba idan suka zo kaso sukan fitar da kaso uku ne, wanda yafi yawa a cikin yanayin kason da ake, ina nufin budget wanda ake yi. Akan fitar da abin da ya shafi ilimi ya zama budget ɗinsa shine mafi yawa. Kasashen da suka ci gaba za ka ga in suka zo budget sukan fitar da kashi 40 daga cikin 100. Amma mu Najeriya abin ban haushi da ban ta'ajibi, za ka ji an ce kashi 10 ake fitarwa daga cikin 100. Sannan abin da ya shafi bangaren lafiya, dole ne a cire kaso mafi tsoka, a cire ma ita asibiti da kuma waɗanda ke kula da asibiti. Sannan bangaren tsaro, wannan su ne abubuwan da muka rasa a Najeriya, sai dai a faɗa a rubuta a biro. Hata da kashi 1 ko kuma in ce kashi 10 da aka cire, za ka samu gabaki ɗaya wasu mutane ne suka cire ma kansu da 'ya'yansu. Duk wanda ya hau mulki ya ji tsoron Allah, ya tausaya, ya duba, arewa tana cikin watan kaskanci, kuma tana cikin tozarta, tana cikin talauci, sannan tana cikin rashin ilimi. Ilimin nan ba ma 'yan matan ba, hatta da mazaje mafi yawa karatun da suke bai wuce yaki da jahilci ba, don ba su iya sarrafa karatun. To ballantana 'ya'ya mata da aka watsar da su, wanda ya kamata a ba su ilimi, ko da aikin nurse, ko da aikin kwamfuta ne, ya kasance duk wani aiki wanda ba dole bane ɗa namiji sai ya durƙusa ya yi, to mace a ce ta samu wannan, ta samu riko da kanta. Domin muna da 'ya'ya masu yawa a cikin yankin arewa, kuma suna buƙatar a tallafa musu ta hanyar ba su karatu, ta hanyar duk wasu abubuwan da ake yi su ma a dama da su. Domin musulunci bai ce namiji kaɗai ke da ilimi ba, ya faɗi namiji, ya faɗi mace, kuma hatta da ilimin addini duka ya faɗa. To ballantana ilimi na neman duniya, dole ne a tashi tsaye a baiwa 'ya'ya mata ƙarfin gwiwa na wannan karatun su kuma dage. Sannan kuma abinda nake jin tsoro ga yanayin ilimin mu, musamman na yankin arewa, tabbas maganar aikin kulawa da waya da danne-dannen waya da amfani da WhatsApp da kuma amfani da Facebook, waɗannan suna ɗauke hankalin 'ya'ya mata, suna ɗauke hankalin 'ya'ya maza. A kiyasin da muka yi in bai hattara ba, nan da shekara 20 ilimi sai ya zamo kuma barazana, ma'ana ya nemi wargajewa, wanda kafin tabbatar tashin alkiyama da aka ce za a ɗauki ilimi in alamar ta zo, to nan kafin alamar ma ta zo, wasu abubuwan da muke gani watakila yana ɗaya daga cikin alamomin shi ne 'ya'yan maimakon su iya rubutu da iya karantawa, hankalinsu ya koma akan danne-dannen kwamfuta da kuma danne-dannen wayoyi, wanda kuma ba su bane karatun. Karatu yana tattare ne da rubutawa. Za ka ga mutum ya iya karatun amma bai iya rubuta ba, ka ga akwai wahala, akwai kuma lura. Mu addini ya nuna mana cewa a samu rubutun sannan a samu karatun, waɗannan su ne farkon abin da ake ɗora ma yaro. Kuma za ka ga yaro zai gama firamare har ya shiga sakandare bai iya rubutu ba. Ƙa'idar rubutu ko kana fara shi ne tun kana nursery har ka koma firamare, ta wannan ne za ka iya rubutu. Abinda ka iya ka koya na rubutu daga lokacin da kake nursery kake firamare, to a lokacin shi ne in ka iya ka iya. Amma tunanin cewa sai ka je babban makaranta jami'a sannan ka koyi karatu, wannan kuma ka zamo abin wasan yara.
Har dai yanzu muna Kaduna, inda Iliya Kurin ya saki shiga gari don jin ta bakin jama'a kan hanyoyi da suke gani suka fi dacewa idan aka bi za su taimaka wajen sake farfado da martabar ilimi.
Ai hanya ɗaya ce kawai, a koya ma yara karatu da rubutu, in an koya musu za su koya. Kuma ya kamata mu gane cewa yara suna da saurin fahimtar abubuwan da ake koya musu fiye da manya. So idan malaman makaranta sun tsaya sun koya musu karatu da rubutu, za su koyi karatu da rubutu. In ba haka aka yi ba, babu wata hanyar za a bi. kaga ne ko karatu da rubutu ba wani dogon labari bane ko da yake dai yana bukatar salo da dabaru irin na koyarwa daga su malaman idan malaman ba su da ilimin koyar karatu da rubutu to za a iya samun matsala wajen koyar da karatu da rubutu ga abin ga dalibi
sunana Jafaru Sa'ad ina kira ga gwamnatin jihohi tun daga local government har zuwa jihohi da zuwa federal cewa su kara musu abin da ake kira budgetary allocation malamai makaranta a biya su kamar yadda ya kamata a kuma kula da su saboda shi malamin makaranta fa kullun abin da yake yi mana ya fi wani wanda yake cewa idan malamin makaranta dai shike fidda shugaba shi yake yi ma shugaban nan da muke kira wato yaran nan manyan gobe shi yake ilmantar da su to ya za a ce malamin makarantar nan ba za a biya shi ba ba za a kula da shi ba a bashi gida mai kyau a bashi gurin zama mai kyau a bashi albashi mai kyau a kula da shi kasashen duniya da suka ci gaba abubuwan da suka yi kenan
to ai gashi na an fara magana ai magana daya ce magana ta koyarwa a tabbatar da malaman da suke koyarwa idan har malami bai san abin da yake ba ai akwai matsala so dole na farko a tabbatar da malamai suna da inganci kuma sun isa kuma ana kula da su ma ta su rayuwar dan ba su zo su ma albashi ko ba a biya ba kaman da ake dan samu matsala ka zo kana koyarwa ma amma hankalinka baya nan dole a tabbatar da curriculum a tabbatar da abin da ake koyawa manhaja a tabbatar da quality ta a tabbatar da ajujuwa a tabbatar malamai saboda malamai su ne ginshikin koyarwa in ka samu malamin da ya san abin da yake ba ruwansa da kayan aiki shi da dalibai ka bashi dalibi zai koya masa in dai malamin ya san abin da yake to amma in sai amma yake ba saka tattara masa kayan ma da zai koya amma ba zai iya ba
okay to sunana Muhammad Ibrahim kuma mazauni ne a nan jihar Kaduna ana ganin babban mataki shine kamar yadda ya kasance cewa gwamnatin jihar Kaduna ta dauka na tabbatar da ingancin malaman makaranta wannan shine zai kasance cewa mataki na farko da gwamnati za ta iya dauka domin inganta rayuwar dalibai da ke makarantu na biyu shine ya kasance cewa ta samar da matan ginin ajujuwa da kayan aiki ga su malaman ya kasance cewa kuma ajujuwan nan akwai kujeru da alli wanda ya kasance cewa malaman za su yi amfani da shi wajen koyar da wayannan yara sannan kuma yana da kyau ita kanta gwamnatin kuma ta tabbata ta duba albashin su wayanda za su yi aikin wato ma'ana malaman kenan so ina ganin idan har za a yi kasance cewa gwamnati ta samar da yanayi mai kyau da kuma ya kasance cewa ta inganta rayuwar malaman da kuma samar da malaman kwararru ina ganin tabbas za a inganta rayuwar dalibai a makarantu
kana ji akwai wata rarra iyaye ko al'umma sa iya taka wurin ganin an inganta harkan ilimi din
a kwarai kuwa shi kanshi iyaye ko kwanci shi uba ko na shi yaron da za a yi makaranta yana da babban rawa shine ya kasance cewa na farko ya tabbatar cewa idan an samar da wayannan abubuwa ma'ana malamai da makaranta da ke da sani tabbatar yaran kansu suna halartar makaranta a kan lokaci ya kasance cewa wasu abubuwa wanda ya kasance nauyi ne a kansu ba kai suka daura ma iyayen nauyi amma malaman nauyi kadai na cewa su ne kawai za su tabbatar da yansu a su kansu haƙƙi ne da yawa sai a wuyansu ya kasance cewa su tabbatar cewa sun zaɓa ma yansu makarantu ingantaccu su tabbatar cewa sun zaɓa ma yansu ma'ana sun kai su makarantun da za a tarbiyyantar da su yadda ya kamata ya kuma su tabbatar cewa kayan makaranta takalma littattafai da sauransu wanda ya kasance cewa nauyi ne su a kansu ta ɓangaren su sun sama wa yansu domin ya kasance cewa samu ingantaccen ilimi domin gobe ya kasance cewa kasa da su kansu sai alfahari da su.
Masu aro da haka Allah ya kawo ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Solomon Abu wadda ya daidai da sautin shirin a nan ni sahaba Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon.
yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri a huta lafiya.